Wannan dai wani yunkuri ne na ganin an kawo sauyi cikin gaggawa ga harkokin tafiyar da tattalin arzikin Najeriya da ke tangar-tangar da kuma fargaban ci gaba da nutsar da tattalin arzikin kasar da ke jefa mafi yawan al'umma cikin mawuyacin hali. Masu ruwa da tsaki a fannin na tattalin arzikin kasar sun bayyana sassa guda bakwai da suka ce dole ne a duba su idan ana son ci gaba ta fuskar tattalin arziki a kasar, waɗanda suka hada da samar da kayan aiki don inganta tsaro, sahihin shugabanci da ma tsarin kansa da dai sauransu. Dr. Usaini Abdu shine shugaban kungiyar bada taimakon gaggawa ta Care International, na ɗaya daga cikin waɗanda suka tattauna akan wannan matsalar.
Wato mun ɗauki siyasa ne a matsayin kasuwanci, inda shi ɗan siyasa zai zuba jari wani lokacin ƙarfin jarin ka ƙarfin riban ka, saboda haka annan matsalar take. Idan ba mu samu wanda za su fito su rike ƙasar nan da gaskiya a yaƙi wato cin hanci da rashawa, ayi gwagwarmayan tabbatar da cewa ƙasar nan ta samu cigaba mai ɗorewa, matasa su samu aikin yi, manomanmu a samu tallafin da ya kamata don su yi aikin noma da za su samu riba, sannan kuma al'umma za su samu kuma wato kayan abinci da kayan noma masu nagarta.
Cibiyar kula da harkokin tattalin arziki na Najeriya da ta shirya wannan ganawa ta masu ruwa da tsaki a fannin ta buƙaci 'yan ƙasar da su maida hankali kan tabbatar da ingancin tsari na siyasa, matakan zakulan shugabanni da hanyoyin sake fasalin tattalin arziki yayin da za a shiga wani sabon babi na shugabanci a shekarar 2023, ko me ya kamata sabbin shugabannin da ke kwaɗayin karɓar mulki a shekarar 2023 su yi domin zaburar da tattalin arzikin ƙasar. Dr. Zayyano Usman malami ne a Jami'ar Usman Dafodio da ke Sokoto.
Ƙalubale zan iya cewa kamar biyu ne. Na ɗaya, ya dace a ce diyya da za a yi wannan masu zaɓen 'yan takara a cikin jam'iyyoyin party, wato waɗanda ake kira delegate, taimaka mana su zaƙulo mana da mutanen da suka jajirce waɗanda suke za su iya wannan aikin, a tabbatar da cewa waɗanda suka shahara waɗanda aka san da su kuma waɗanda za su iya abin da ya dace domin su farfaɗo da harkar tattalin arziki a wannan. Sannan a zaɓe na biyu na gaba ɗaya kenan, wanda 'yan ƙasa su kuma za su auna su ga duk wanda ya fi ba da muhimmanci a kan hanyar tsaro da tattalin arziki, waɗanda duk abubuwa ne suke tare haɗe suke ba yadda aka yi a raba su ɗaya. To duk wanda tsaro da rashin tsaro da irin harkar lafiya ta barbarewar arziki da irin ta barbarewar ilimi duk ya ta'allaka daga tattalin arzikin ƙasa. Idan tattalin arzikin ƙasa ya shiga cikin matsala, haka waɗannan ɓangarorin za su samu matsala. To abinda za mu yi a mu 'yan ƙasa, mu tabbatar da cewa duk wanda ke da ɗan takarar da ke da jadawalin da ya dace, wanda ya rubuta abin da ya dace, kuma wanda muka tabbatar abin da ya faɗa kuma shi zai yi.
Shamsuddin Abdullahi ne shugaban wata kamfani da ke bada shawara kan tattalin arzikin ƙasa. Ya bayyana cewa tsarin da ake tafiyar da tattalin arzikin ƙasar na buƙatar gyara sosai don har ana son ci gaba.
Idan Najeriya za ta zauna tukur sosai, ta yi looking inward, ta duba daga ciki, duk solutions to our problems akwai su. Basussukan nan da ake ci sun yi yawa. External debt ɗinmu yana wurin dala biliyan 38, sannan kuma har yanzu in ga kalla deficit akwai gibi sosai a budget ɗin da aka kai National Assembly, wanda dole ana buƙatar kuma a ji a ƙara ciwo bashi saboda ayyukan da ya kamata. So abu ne wanda Najeriya idan gwamnati tana da yaƙinin cewa ta dakatar da wannan abu, ta san abin da za ta yi.
Babban ƙalubalen da ke gaban shugabannin da za su karɓi mulki a nan gaba shine samar da hanyoyin da za a farfaɗo da darajar naira a idon duniya da a halin yanzu ya durkushe, da kuma muhimman abubuwan da ƙasar ke buƙata. Sannan uwa uba inganta harkokin tsaro a ƙasar. Shamsiyya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.